Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muka sake dawo a shirin manhansi yau Laraba 11 ga watan Mayu shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an fara jarabawar share fagen fita daga sakandare da ake kira Brevet Sportif ko jarabawar wasannin motsa jiki a fadin Jamhuriyar Niger. Muna kuma tafe da maimaitin shirin Ciwon Emace wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma muhimmin rahotanni daga jaridun Kamaru. Amma kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfilu Hashim Gumel. Jami'an Ukraine sun ce Russia ta kaddamar da harharen makamai masu linzami jiya Talata a shisar ruwan Odessa dake gabar tekun Black Sea, a daidai lokacin da Moscow ke yunkurin dakile jigilar manyan makamai da hanyar shigar da kayayyaki zuwa Ukraine a mako na 11 na yakin da ake yi. Rundunar sojin Ukraine ta ce Russia ta harba makamai masu linzami 7 kan wurare a Odessa, inda suka kai hari kan wata cibiyar kasuwanci da wani rumbun ajiya, inda suka kashe akalla mutum guda tare da raunata 5. Magajin garin Granady Tukunov ya ziyarci rumbar ajiyar da safi, kuma ya ce ma'ajiyar ba ta da wata alaka da kayayyakin aikin soja ko kayan soja. Ukraine ta ce wasu daga cikin makaman da aka harba a Odessa sun kasance tun na zamanin kungiyar Soviet ne, wanda hakan ya sa ba za a iya dogaro da su su kai inda aka harba su ba. Amma wata cibiyar bincike ta Ukraine da ke bin diddigin yakin, cibiyar dabarun tsaro, ta ce Moscow ta yi amfani da wasu madaidaitan makamai a kan Odessa. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta faɗi jiya Talata cewa an gano wasu mutane 348 masu yiwuwar kamuwa da ciwar hanta da ba a san asalinta ba, yayin da bincike kan yiwuwar tasirin cutar sanyi da kamuwa da coronavirus ke taruwa. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce hasashen da aka yi ya kasance ga waɗanda suka shafi cutar sanyi ta adenovirus. An ba da rahoton waɗanda suka kamu da cutar a cikin ƙasashe 20, tare da samun ƙarin wasu 70 daga ƙarin ƙasashe 13 waɗanda ke jiran tantancewa, yayin da gwaje-gwaje ke jiran kammaluwa. Ƙasashe 6 ne kaɗai aka samu rahoton ɓullar cutar fiye da 5, yayin da sama da 160 aka samu rahotonsu a Burtaniya. A cikin makon da ya gabata an samu wani muhimmin ci gaba tare da bincike da kuma wasu gyare-gyare na hasashen masu aiki, a cewar Philippa Estabrook ta shirin cutar hanta ta hukumar WHO ta shaidawa taron manema labarai. Ta ce Burtaniya ta kasance tana gudanar da wani cikakken nazari kan kwayoyin halittar da yake shafar ƙananan yara da martanin rigakafi gare su da kuma ƙara nazarin cututtukan. An fara sanar da hukumar WHO a ranar 5 ga watan Afrilu na samun cututtukan hanta da ba a san su ba a Scotland, wanda aka gano a cikin ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru 10. Bayan shafe shekaru 6, shugaban Amurka Joe Biden a makon da ya gabata ya dada al'adar shekaru 22 ta gudanar da bukukuwan Eid a fadar White House. Musulmai suna ƙarawa al'ummarmu ƙarfi a kowace rana, duk da cewa har yanzu suna fuskantar kalubale da barazana a cikin al'ummarmu game da tashin hankali da kyamar musulunci, in ji Biden ga gugun filittun musulmai. Kalaman na Biden sun nuna gagarumin sauyin magana daga magajinsa Donald Trump, wanda ya ce a cikin shekarar 2016, ina tsammanin musulunci ya tsane mu. Trump dai bai taɓa shirya bikin Eid a fadar White House a lokacin da yake shugaban ƙasa ba, duk da cewa ya fitar da sanarwar bikin na shekara-shekara ga musulmi tare da gayyatar jami'an diplomasiyya da kasashen musulmi zuwa fadar White House don cin abincin buɗe baki a cikin watan Ramadan a shekarar 2018 da 2019. Sauyin da fadar White House ke yi na zuwa ne a daidai lokacin da musulman Amurka ke fargabar kyamar musulunci na karuwa. A makon da ya gabata, Majalisar Hulɗa da Musulunci ta Amurka ta ba da rahoton karuwar korafe-korafen kare haƙƙin bil'adama da takewa da aka samu daga musulmi a Amurka da kashi 9 cikin 100 tun daga shekarar 2020.
Nan da ba jimawa ba, Sarfilu zai sake dawo da ƙarshen labaran duniya. Amma yanzu bari mu leka ƙasar Jamhuriyar Niger. An fara jarabawar share fagen fita daga secondary da ake kira brevet sportif ko jarabawar wasannin motsa jiki a fadin Jamhuriyar Niger. Kimanin dalibai 20,452 ne za su yi jarabawar, yayin da 9,703 mata ne. Wakiliyarmu Tamar Abari na dauke da ƙarin bayani.
Kimanin dalibai 20,452 ne za su yi wannan jarabawa ta tsalle-tsalle da guje-guje. A ciki akwai mata 9,703 wanda aka rarraba a cibiyoyi 139. Kantakani shi ne babban darakta a harkokin motsa jiki na jihar Damagaram.
Bana a jihar Damagaram mun samu cibiya abinda ake cema center 139. Dalibai muna da 20,452 a cikin su akwai mace 9,703 wannan jimla ne, kuma akwai masu zawa duk cikin wannan 20,000 din akwai abin da ake cema candidate leave wanda suke zawa su rubuta kansu da kansu ma muna da 9,389 cikin su kuma akwai mace 644 jimlan candidate dake da kai a bana.
Komai dai ya kammala na kayan aiki game da jarabawar daga bangaren hukumomi.
Lalle mun kare komai tun da dumin ba wanda ta kamata le president da ta kamata su cikin santorin su dumin ba su kayan aiki tun da bana. Gaskiya muna matukar godiya ga minister din namu ta education.
A daya daga cikin cibiyoyi na filin kwallon kafa Lawan Didi, jarabawar ta kankama cewar alkalin jarabawar Inspector Liman.
Mu da wannan center namu ya kumshi lakwal 18, kuma zamu yi kwana biyar da yardar Allah. Kwana na 6 shine zamu yi ratrafash, wanda ba su samu dama shine zamu yi shirin nan insha Allah. A cikin 10,713 daliban nan muna da samari dalibai 794, muna da dalibai yan mata 919. To nan sai muke ganewar kamar yawan na mata ya dara na maza. To Allah sa alheri ne fi sabilillah, tunda muka fara da sai har yanzu mu samu matsala. Muna wa Allah godiya, kuma muna fata Allah Ubangiji ya sa yanda muka fara kuma muke yi haka mu kare haka.
A daya daga cikin cibiyoyi na filin kwallon kafa Lawan Didi, jarabawar ta kankama cewar alkalin jarabawar Inspector Liman.
Sunana Kabiru Sambo sai jinek abin zai yi hadi saboda Allah abiya yakin tunda sai aka fara kuma ga an kusa ida maji zuwa wanzir haka.
Babu wasu matsaloli?
Ya fadi problem. Ba matsala komai saboda Allah. An ba da kula sosai. A shirye muke kawai ko da gobe za shi ga sel.
Suna na Ramatu Mamu. Gaskiya brevet sportif na bana ya yi kyau sosai, abin ya burge ni. Ya yi armashi. Babu matsala ko kada. Ina fatan alkhairi a bana a samu a yi samfursan kowa da kowa.
Abdurrashid Amos. Gaskiya ya bara. Saboda bana gaskiya sosai an kula da mu. Mun samu sanjiya jiya gaskiya kan abubuwan nan. Ba matsaloli ko kada wannan.
Wannan jarabawa ta PC sportif ko kuma jarabawar guje-guje da tsalle-tsalle za a dauki kwanaki 5 ana yinta, har ma za a kara kwana na 6 idan aka samu daliban da ba su samu suka yi akan lokaci ba, ko kuma wanda suka samu kamar wata matsala ta rashin lafiya. Ita dai wannan jarabawa kamar share fage ce ta shirye-shiryen jarabawar fita daga secondary. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Tamar Abari. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfilu da ƙarshen labaran duniya.
Iyaye a duk faɗin Amurka suna kokawa don nemo abincin jarirai saboda wahalar da suke, da kuma wani babban kiranye da aka yi kan aminci yasa duk manyan kantuna ba su da abincin ƙananan yara. Karancin kayan da aka samu na tsawon watanni ya samo asali ne saboda tilastawa rufe babban masana'antar sarrafa abincin yara da ke Amurka a watan Fabrairu saboda wasu damuwa. A ranar Litinin, sakatariyar labaran fadar White House Jen Psaki ta ce hukumar kula da abinci da magunguna tana aiki ba dare ba rana don magance duk wata matsalar karancin abincin. Jiya Talata hukumar FDA ta ce tana aiki tare da masana'antun Amurka don haɓaka samar da kayan su tare da shirye takardu don ba da damar ƙarin shigar da kayayyaki zuwa Amurka. A yanzu haka likitocin yara da ma'aikatan lafiya suna kira ga iyayen da ba su da abincin yara su tuntuɓi wuraren tara abinci ko ofisoshin likitocin yara. Suna gargaɗi game da ƙarawa madara ruwa don ta daɗe ko amfani da dabarun da ake kafewa a yanar gizo ne yadda ake haɗa madarar yara a gida. Sabbin zanga-zanga sun mamaye ƙasar Sri Lanka kwana guda bayan wani ƙazamin tashin hankali da ya addaba al'ummar ƙasar da ke fama da zanga-zanga adawa da gwamnati don bayan da ta faɗa cikin mawuyacin hali na tattalin arziki. Yayin da suke bijirewa dokar hana fita a faɗin ƙasar da kuma dabban sojoji a kan tituna, masu zanga-zangar sun yi ta rera taken neman matsawa shugaba Gotabaya Rajapaksa ya yi murabus. Ɗan uwansa Mahinda Rajapaksa ya sauka daga mukaminsa na Prime Minister a ranar Litinin sakamakon rikicin da ya sanadin mutuwar mutane 7 tare da jikkata wasu fiye da 200. Sai dai ficewar tasa ba ta sanya yawa masu zanga-zangar ba waɗanda ke zargin dangin Rajapaksa mai ƙarfi da mummuna ta'abbarewa tattalin arzikin ƙasar da ya haifar da ƙarancin abinci da man fetur da kuma barin 'yan ƙasar da 'yan kasuwa na kokawa da raguwar samar da wutar lantarki na tsawon sa'o'i. Masu fashin baki na ganin halin da ake ciki zai dagula yunkurin tunkarar matsalar tattalin arzikin da ta haifar da zanga-zanga mafi girma da aka taɓa yi a ƙasar.
To a gaida Sarfilu Hashin Gumel ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waƙar. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma sai shirin ciwon ƴa mace.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ƴa mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Matsalar cin zarafin mata a cikin al'ummar Najeriya a 'yan kwanakin yana neman zama ruwan dare. Idan kuma mai sauraro ya kasance da shirin ciwon ƴa mace a makon jiya, mun tattauna da Malama Ummul Khairi Abdulmumin Iliyasu wacce take cikin bayani kafin lokaci ya cin mana, inda take cewa
magana ta haƙuri da cin zarafi gaskiya magana ce ta orientation. A societies din mu mun zo da wata orientation na nuna wa mata cewa aure yafi komai a wajen su ciki har da rayuwa. No matter what yake faruwa ba za a taɓa tsayawa a ɗauki mataki ba, ana gudun kar aure ya mutu. Sannan akwai stigmatization da mata suke su fuskanta idan suka koma gida a matsayin zawarawa. The issues, the problems na finances, da rashin kulawa da tozarci da waɗannan abubuwa duka su ne suka fi ƙarfi wajen ganin abubuwa sun danne zuciyar mace ta kasa fitowa.
To malama Ummul Khairi ta ci gaba da cewa
abu na biyu kuma shine muna tasowa ne yawanci mata ba tare da an nuna musu cewa suna da wani muhimmanci ko wani value da za su yi adil ma society ba. Akasari kawai ana nuna musu cewa kaman su wani property ne wanda ana jira kawai su kai mataki a mika su ma namiji su kuma zauna a karkashin shi even if they are going through hell ba tare da sun fito ba. Sannan wani lokaci yaya su ma suna taka muhimmiyar rawa wajen da baibayi wa zuciyar mata ganin sun daure koma menene domin su jure su girma tare da ƴaƴansu. Dama Hausawa sun ce wai kaza ne ƴaƴa akan ƴaƴanta take wahala.
To malama Jamila, me zaki ya dorawa akan bayanan ta kasancewar kin dandana wannan abu da muke tattaunawa akai?
Abubuwan nan an nuna shi namiji ko me yayi daidai ne. Kin ga kamar a rayuwa aure a lokaci na ni in na ce jefa ne ko wani abu babarsa zan ga ta shigo magana ko ta zo ta ce mun sa wannan a gidan mu, shi kuma tsoron ka a ce na gama da shi ne ko kuma zaman lafiya bana ganewa sai kaga an kitsa karatun da ake kitsa mai shi zai zo ya aikata min fadan da za ta zo ce min shi zai zo yi min. Za mu fita da shi ne bai mu je ko tana gidanmu ko wani abu ba mai san mu ce mata za mu je yawon shakatawa ba a'a sai mun boye mata sai mu ce mun tafi ziyara. Out of respect kana ganin wani abu muka dinga yi amma kullun gani nake in iyaye mata ba su tashi tsaya kan ƴaƴansu maza ba saboda ciwon ƴa mace na ƴa mace abinda ba za ka so a yi maka a gidan miji ba ba za ka so dan ka yi wata a gidan aurensa ba. Amma abun mamaki yau sai kika iyaye mata yau su kansu an musu haka amma sai su daure wa ƴaƴansu su maida matan ƴaƴansu kaman kishiyoyinsu. In kin ga namiji yana daraja mace to billahi lati ki bincike uwarsa. In kin ga namiji yana wulakanta mace to abu biyu ne ko uwarsa ko akwai abin da ya tashi ya gani a gidansa ana yi an mai da shi ba wani abu ba saboda uwa tana sa zuciya ko dutse ce ce sanyi. Amma wansu iyayen su dinga shiga suna fita cikin al'amuran ƴaƴansu iyaye fa sun sai kamata su dinga nuna mana saboda already sun fi mu sanin ya rayuwa ta.
Akwai batun yara suna tasowa suna ganin irin wannan abubuwa wanda ya kai ga waɗansu mutane suna cewa tamkar duk al'ummar da ta amince da cin zarafi yara suna gani kuma za su tashi da wannan abin a ransu suna tunanin cewa ai haka din shine daidai sannan a hankali ba tare da ma ya sani ba sai kiga ɗabi'u irin waɗannan yara suna zama mamugunta wanda ba dalili sai kiga suna cin zarafin yara ƴan uwansu kamun ma su girma kenan su yi aure su kuma mata sai su rika gani tunda mahaifiyata haka na tashi na gani to shikenan in na tashi shi yasa su ga waɗansu suke gani cewa mata ba sa son furta komai idan ana cin zarafin su har ya kai ga abin da yake kaiwa me ya kamata a yi domin a ceto al'umma gabaki daya.
Wato a hakikanin gaskiya ba wannan abin yake matukar illatarwa kamar yara domin shi yaro yana tasowa ne da belief cewa duk abin da iyayensa suka yi daidai ne baya kallon kuskure a tattare da halayyar iyayensa su suke molding zuciyarsa ya zama abin da suke so ya zama. Idan ƴa mace ta taso ta ga ana molesting mahaifiyarta za ta taso da tsanan kowa da komai za ta taso da tsanan shi kansa mahaifin da kallon kowa a matsayin mara tausayi domin gani take kowa yana kallon wata tana wahala ba dauki mataki ba kallo take mahaifinta yafi kowa na zama maki ta ci tun daga abin da yake shi kuma ɗa namiji dama Hausawa suka ce wai kin daya gaji ubansa. Akasari mutanen da suke tasowa su zama masu violating haƙin mata ana samu su ne renan su ake tun ɗa yana kankani yana kallon abubuwan da ake yi zai fara kwaikwayon wa'annan halaye wani lokaci a wajen ƴan uwansa ma a cikin gida sai kiga yaro shi kadai ya addabi kowa da komai. To matsawar muna so a gaban mu rage samun irin wa'annan mazaje to sai mun tabbatar da ganin cewa iyayen da suke aikata haka an yi stopping din su ba ta da an bari abin ya escalating har ƴaƴansu sun kwaikwaya ba.
A cikin cin zarafi kin ga cin zarafi yana a fanni ne akwai sexual abuse ne akwai physical abuse akwai mental abuse abubuwa da yawa daga baya zuciyan yaro bushewa yake because yaro ba abin da yake bukata fa sai soyayya kalamai encouragement. Akwai yanda zaka dinga nuna wa yaro yanda zai tafi da rayuwarsa ka dinga janyo su kana jin ina ye saiti na rayuwa kana nuna mishi binnan buca dan memories din nan da kake bawa yaro it will go a long way. Allah ya ji kan mahaifina ni da na tashi sai yanzu nake gane wani abin.
Matsalar Najeriya da mutane suke kokawa ita ce akwai dokoki sai dai aiwatar da su. Ta yaya za a tabbatar da cewa wannan doka ta yi tasiri? Baya ga haka akwai zargin da ake yawan yi wa fannin shari'a. Ana gani kamar su ke ba da dama musamman lauyoyi domin kare masu aikata wayannan munanan laifuka kuma su ci gaba da zama a cikin al'umma.
Daga lokacin da aka ce yau ga wani ya riki matarsa ya kashe ko dai yayi wani abu da ya fare zama sanadiyar mutuwar matarsa, al'umma ta hayayyako ta taso tana jira ta ga matakin da za a dauka. Wala'alla mazaje da suke irin hali nashi sun fara tsorata, sai suka ga bayan kwana ɗaya biyu sun ganshi ya dawo cikin al'umma ya ci gaba da harkokin shi kamar ma babu abin da ya faru, kila a tsakani ma kusa-kusa an bashi wani aure. To yin hakan zai sa masu son irin kwatanta haka su ma su sake su ci gaba da harkokin su, saboda suna ganin ai suna da tabbas din babu abin da zai faru. Lakin ga rashin daukan mataki akan irin wannan mutane kamar goyawa laifi baya ne ya ci gaba da aikatuwa. Sannan abun kunya ne a matsayinka na wanda yake kare shari'a a tsince ka kana kare mutane masu irin wannan mummunan aiki. Nakan tambayi kaina shin waɗannan lauyoyi suna ma da conscience kuwa, ko kuma suna iya sa kansu a matsayin ƴan uwan waɗanda aka kashe, ko ko a'a rantsuwar da suka yi a yayin da ake rantsar da su a matsayin lauyoyi a ina suke ajiye shi? A'a, bari suke son kuɗi da son duniya ya rufe musu idanuwansu ta yadda ba sa kallon komai sai abin da za su karɓa a wajen clients din nasu.
Malama Jamila,
kin ga ba wai zuwa wajen hukuma bane ba, agencies kaman Synaptic, su Human Rights, shi ma long procedure ne. Long procedure nan ne yasa mata da yawa suke guduwa fa. Ko Synaptic din nace ma da ba dan ina da evidence ba, evidence din ma sai da aka wahalar da ni. Haka zalika office din ne gidana, shi ma sai da aka nuna min ce ma aka yi good officer, kuma suka dauke shi suka kai shi Turai. That's foreign affairs kenan. Foreign affairs by law in ma kana da cases bai kamata ka bar kasar nan ba. Manyan mutane da za su fito su ce mun in ban maganar nan, akwai wanda ya ce mun in bar ƴaƴana in tafi in ba su gidansu, I should start my life over again, ƴaƴan nan su ne raina, in starting life ina a ina. Sai ka yi da gaske fa, kuma ka tabbatar in zaka je ka san ka tanada abin da zaka nuna, kuma abin da zaka nuna kaka aje shi waje ɗaya fa, ka kakkasa shi ka kakkasa shi, in ba ka hawaye naka sai su kwaci. Ɗan sandan ma ba wai za su je su sa restraining order ba ne ba fa, sai dai su yi maka na wash, in ya fi ka fawa ko ya fi ka kuɗi haka za a wanke ka, kotun ma shi ma haka, sai ka yi da gaske. Kankace me wup sun gama da kai, ba kowa ne suka taru suka zama ɗaya ba. Ba gaskiya sai ka yi idan ka a buɗe, ni da na yi a cikin rashin wayo na, because I believe the system zai taimaka min, amma da na ga abin da aka yi min sai na ƙara wayo.
Mai sauraro, akwai sauran bayani sai dai kuma lokaci ya ci mana, amma idan aka kasance da mu a shiri na gaba idan Allah ya raya mu, za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wuni lafiya.
Gaida Aisha Ma'azu, yanzu kuma sai sharhin jaridun kasar Kamaru.
Ya kwana san jaridun na wannan makon ne da jaridar Econius ta kasar jamhuriyar Kamaru, wanda ta labarta mana cewar gwamnatin Kamaru tana kokarin ganin cewar ba a karawa talakawan kasar farashin kudin litar man fetur ba a fadin kasar baki daya, kasancewar irin matsalolin da yakin kasar Ukraine da kuma Russia ya janyo a fadin duniya. Wannan yasa ministan siniki na kasar jamhuriyar Kamaru ya ce dole ne a ƙarawa waɗansu kayayyakin da suke shigowa ƙasar ta Kamaru haraji domin rufe waɗansu gulaban da yanzu haka ba sa shigar da kuɗaɗe a faɗin ƙasar. Jaridar ya kawosance kuma cewa ta yi ministan lafiya na ƙasar jamhuriyar Kamaru, Mista Maluda Malashi, ya ce zai fito da waɗansu dabaru domin inganta wa likitocin ƙasar jamhuriyar Kamaru harkokinsu, musamman ma wajen biya musu buƙatun da suka nema. amma kasancewar yanzu haka suna gudanar da ayyukansu bil haƙi da gaskiya. Sai kuma jaridar Le Message ta ƙasar Kamaru anda ita kuma cewa ta yi ministan cikin gida na ƙasar Kamaru Musta Atanga ji ya gargadi malaman makarantu na ƙasar baki daya da cewa kar su kuskura su fito zanga-zangar da suke kokarin fitowa a faɗin ƙasar domin waɗansu kungiyoyi suna tunzula su. Yace duk wanda aka kama shi yana gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar Jamhuriyar Kamaru to zai fuskanci bishin gwamnatin ƙasar. Jaridar Le Point kuma ta bawa shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musta Paul Biya wajen kokarin da yake yi matuƙa gaya na inganta rayuwar jama'an tsaron kasar ta Jamhuriyar Kamaru musamman wajen basu kulawa da bangaren tattalin arziki, kiwon lafiya, ilimi da kuma yi musu abin da ya dace ta bangaren albashin su. Sai kuma jaridar Leju ita kuma ta gurmata mana cewar yanzu haka binnin Yaounde ya cika da karanta kasancewar kamfanin kwashe shara na kasar Jamhuriyar Kamaru Izakam sun shiga wani yajin aiki na siba baya gani domin rashin biyan su waɗansu makudin kuɗaɗen da gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ba ta yi ba. Jaridar Le Voix ita kuma ta ce tashar jirgin ruwa na Benin Douala yana shigar da makudin kuɗaɗe ga gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru har sefa miliyar 13 da miliyan 65 a cikin shekara guda kamar yadda hukumar kula da shigar kudade da fitar su ta zayyana. Zamu kammala shirin da namu na wannan mako ne da jaridan The Sport ta kasar Jamhuriyar Kamaru anda ta ayyana mana cewa shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Samuel Eto'o ya bawa malaman da suke horas da ɗan wasa a cikin gidan kasar Jamhuriyar Kamaru wajen awa 74 domin biyan su albashin su. Yace dole ne a biya su hakokin su domin ganin irin yadda suka tsaya matuƙa gaya suke nuna wa masu sha'awar kwallon kafa sana'ar su. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Awal Garba. Yanzu kuma ga Sarfilu Hashim Gumel da labaran duniya amma fa a takaice.
Jami'an Ukraine sun ce Russia ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami jiya Talata a shashen ruwan Odessa dake gabar tekun Black Sea a daidai lokacin da Moscow ke yunkurin dakile jigilar manyan makamai da hanyar shigar da kayayyaki zuwa Ukraine a mako na 11 na yakin da ake yi. Rundunar sojin Ukraine ta ce Russia ta harba makamai masu linzami 7 kan wurare a Odessa inda suka kai hari kan wata cibiyar kasuwanci da wani rumbun ajiya inda suka kashe akalla mutum guda tare da raunata 5. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗi jiya Talata cewa an gano wasu mutane 348 masu yiwuwar kamuwa da ciwon hanta da ba a san asalinta ba yayin da bincike kan yiwuwar tasirin cutar sanyi da kamuwa da coronavirus ke taruwa. Hukumar lafiya ta duniya ta ce hasashen da aka yi ya kasance ga waɗanda suka shafi cutar sanyi ta adenovirus. An ba da rahoton waɗanda suka kamu da cuta a cikin ƙasashe 20 tare da samun ƙarin wasu 70 daga ƙarin ƙasashe 13 waɗanda ke jiran tantancewa yayin da gwaje-gwaje ke jiran kammaluwa. Bayan shafe shekaru 6, shugaban Amurka Joe Biden a makon da ya gabata ya dada al'adar shekaru 22 ta gudanar da bukukuwan Eid a fadar White House. Musulmai suna ƙara wa al'ummarmu ƙarfi a kowace rana duk da cewa har yanzu suna fuskantar kalubale da barazana a cikin al'ummarmu game da tashin hankali da kyamar musulunci, in ji Biden ga gugun filittun musulmai. Kalaman na Biden sun nuna gagarumin sauyin magana daga magajinsa Donald Trump wanda ya ce a cikin shekarar 2016 ina tsammanin musulunci ya tsane mu. Trump da bai taɓa shirya bikin Eid a fadar White House a lokacin da yake shugaban ƙasa ba.
To masu sauraro, ana muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel wanda ya tayani gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau, ni ce taku Hadiza Kyari nake muku fatan alheri. Ku huta lafiya. Ma assalamu.